Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake saduwa a wannan shiri na tambaya mabukin ilimi da ya kunshi amsa tambayoyinku na fatawa a bangarori daban-daban na addinin Musulunci, kamar yadda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake amsawa gwargwadon fahimta. Akramakallah, muna fara wannan shirin da muka sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
So bayan da ashirin mu da ya gabata, malam ya lissafa mana abubuwan da suke lalata ko suke kare azumi. In Allah ya so, a wannan zaman kuma za mu saurari bayani a game da larurorin da suke sanyawa a sha azumi. Akramakallah, bismillah.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka, tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu biye da mu a cikin wannan shiri, a yau za mu yi bayani akan larurorin da suke sa a sha azumi. Mun yi bayani akan abubuwan da suke kare azumi guda takwas. To waɗannan kuma larurorin da shari'a ta yadda a sha azumi. Larurorin nan an kasa su kashi uku. Akwai wanda zai sha azumi ya rama, akwai wanda zai sha azumi ya ciyar a bakacin azumin, akwai wanda zai sha azumi babu ramuwa babu ciyarwa. Waɗannan abubuwa ko larurorin da suke sa a sha azumi: matafiyi, mara lafiya, mace mai jinin al'ada, mace mai jinin biki, mace mai shayarwa, mace mai ciki, yaro, mahaukaci, tsoho, mai ciwon farfadiya, mai ciwon yunwa da mai ciwon kishirwa. Wannan su ne larurori 12 da malamai suka ce za a iya shan azumi saboda su. Amma sai suka kasa su kashi uku. Suka ce kashi na farko su ne wanda aka ba su dama, suna iya yin azumi, suna iya sha. Wato kana da dama ko kai azumi ko ka sha, duk wanda kai a ciki baka saba shari'a ba. In dai wannan larurar kana da ita, to an baka zabi na kai azumi ko ka sha. Waɗannan larura, akwai rashin lafiya, kamar da Allah ta'ala shi shahar Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Daka anan wannan aya ta bada uzuri ga mutum biyu, mara lafiya da matafiyi. Allah cikin rahamarsa da jin kansa. To sai malamai suka ce shi rashin lafiya kashi uku ne. Akwai wanda rashin lafiyarsa sassauka ne, ba zai yi tasiri akan azuminsa ba, ko yana da rashin lafiyar zai iya ci gaba da azuminsa ba tare da ya kwaru ko ya cutu ko ya sha wahala mai tsanani ba. Haka kuma mutum yana yan mura mai sauki, ko yana ciwon kai mai sauki, ko yana ciwon haƙori ko na ɗan yatsa wanda ba zai kai shi ga wahala mai tsanani ba, wannan rashin lafiya ne, amma ba zai hana mutum yin azumi ba. Na biyu, akwai wanda azumin zai ƙara masa rashin lafiya, ko jinkirta warkewarsa, ko shiga wahala mai tsanani. Sai dai ba zai cutar da shi ba, sai dai zai ƙara masa, ya fara mar da rashin lafiya, ko ya ƙara masa ita, ko ya jinkirta masa warkewa, amma dai ba zai hana shi yayi ba. To wannan an kyamace yayi azumi. To sannan akwai wanda abin zai tsananta, wato in yayi azumi yana cikin wannan rashin lafiya, abin zai tsananta. Wataƙila ma har likitoci sun ba shi shawara akan kada ya ɗau azumin. to idan mutumin da rashin lafiyarsa ya kai zai cutu ko ya halaka ko ya shiga abu mai tsanani to kada ya azumin haramun ne ma ya azumin shi yasa ma Allah ya bashi sauki dan Allah ya ce wala taqatulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku je ku kashe kawunanku Allah mai jin kai ne a gare ku ba yayi ce ku yi addini ne dan ku je ku kashe kanku ba to anan akwai wata matsala da malamai suka kawo shin mutumin da yake jin tsoron zai rashin lafiya gobe da safe zai iya shan azumi saboda wannan tsoron wato yana jin wani ciwo zai zo masa nan da awa daya
kamar da mai saba zuwar masa
yau ya saba zuwar masa to sai yake niyyar azumi saboda tsoron wannan ciwon kuma sai ta bayyana ba ciwo to kaga malamai suka ce babu komai in dai tsoron ya zama al'ada ne a daidai wannan lokacin ciwon yake zuwa sai yake yin azumi saboda jiran ciwon sai ta bayyana babu ciwon to sai ya ci gaba da cin abincinsa kamar da kuma ya dauko azumin sai ciwon ya zo to an bashi dama ya karya kamar mutumin da ya fita lafiya lau sai kuma ga ciwo ya zo wanda kuma ciwon mai tsanani ne to sai aka masa abinci ya ci wannan karyawar da yayi babu laifi kawai sai ya rama guda daya domin Allah ta'ala ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra wani gunu ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah yana nufin sauki da ku ba yana nufin kunci da ku ba kuma Allah bai sanya muku kuntata ba a cikin addini wani gunu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amartukum bi amrin fa atu minhu mastata'tu idan na umarce ku da wani umarni to ku je masa gurgurdan ikon ku to wannan shine mutum na daya wanda aka bashi dama yana iya azumi yana iya kin yin azumi gurgurdan irin yanayin rashin lafiyar ta amma mun ji akwai mara lafiyar da zai iya yin azumi saboda rashin lafiyar kadan ne mun ji akwai mara lafiyar da zai iya yin azumi amma makaruhi ne saboda zai kara masa wahala akwai kuma mara lafiyar da haramun ne ya azumi saboda zai kai shi ga halaka ko cutarwa mai tsanani to wanda ya sha azumi dai zai rama azumin in ɗaya ya sha saboda wannan larurar ta rashin lafiya ɗaya zai rama in biyu ya sha biyun zai rama in duka ya sha duka zai rama wato iya abin da ya sha ba ƙari ba rage iya abin da zai rama kenan to na biyu shine mataci shi ma an bashi dama zai iya yin azumi a lokacin tafiya kuma zai iya saukewa tunda mun ji yana cikin wanda Allah ya ba su uzuri yace wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wanda yake ya kasance ba shi da lafiya daga cikin ku ko yana halin tafiya ya sha azumi to ya ramu suranku suraka idan matafiyi ya dau azumi a lokacin tafiya to azumin sa yayi kamar da shine mafi yawan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai har ma da mazhabobin nan guda hudu sun tafi akan cewa matafiyi azumin sa yayi wato in kana tafiya kana azumi babu wata matsala kamar da muka ga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama sun faɗa haka to amma daukan azumi ne yafi a lokacin tafiya ko saukewa kamar tafiyar da ba wahala ba tsanani ba kunci a cikin ta jirgin sama za ka hawa kai ka Lagos ko Abuja ko Sokoto ko kaza nan ne sai ka wani kari azumi saboda tafiya awa ɗaya da za ka yi a jirgi cikin AC
kamar an jira abin ne akan wahalar da mutum
yawa to amma malamin risala yake wa illam tanalhu darura matsala ba wai ta wahala ba ce ta tafiya ce kawai ita tafiya ai wahalar zuwa take saboda in tafiya ta zo maka da sauki daga Allah ne wata tafiya mai saukin ce a mota AC sai ai fanto ko ai karo ko ta lalace motar ko wani abu ya faru saboda kaga abin ya juye daga sauki ya koma wahala wani kuma abin kuma daga wahalan sai ya juye koma sauki saboda shi yasa shari'a ba ta yi la'akari da wani wahala ba ko wani sauki ba kawai in kaga dama ka sha azumi domin wahala takan juyewa ga sauki sauki yakan juye ga wahala za fara tafiya mai sauki ta juye ta koma wahala za kuma iya tafiya da wahala ta juye ta koma sauki saboda haka shi yasa ba a yi la'akari da sauki sannan sauki da wahala abu ne da shi ma ba shi da iyaka kuma ba a san kowa irin tasa wahala ba wani zama a gurinsa shine wahalar wani jiran nan ma shine wahalar saboda haka wani kuma tsayuwa ce wahala a gurinsa wani kuma kwaramiya ce wahala a gurinsa so akwai kowa akwai nau'in wahalar sa saboda haka wahala ba abu ne da zaka iya yanke masa cewa wani abu da kake ganin kai wahala ne a gurinka a wani gurin ba wahala bane ko a wajen wani ba wahala bane ya saba saboda haka wahalar ba ta da iyaka, shi yasa ba a yi la'akari da ita ta zama ita ce sharadin sauƙaƙawa matafiyi ba. Da haka malamin risala ya hutar da mu cewa illan tunal darura, ko da wata darura ba ta same shi ba, kawai zai iya shan azumi saboda tafiya.
To mara idan mutum ya ƙi bin sauƙin gashi dai zai tafiya, amma sai ya ɗauko azumin yana cikin tafiya kuma sai wahala ta kai masa wahala, zai iya karyawa ne kenan a sanar hukunci tunda tun asali ake so da ya kai ya ɗauka.
Kwarai da gaske. Har shi yasa malamai suka kasa matafiyin kashi uku, suka ce akwai wanda azumi zai bashi wahala a lokacin tafiya, ko jefa shi cikin wani matsala, ko kuma ya hana shi aikata wani alkhairi wanda dan shi ya je. Yanzu mutumin da ya tafi don wani aiki kuma sai ya je ya sha wahalar da ta hana shi aikin da ya kai shi, ta kaga ba amfani kenan. Saboda haka wannan kai ya azumin ya fi dacewa da shi. Saboda hadisin Jabir da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a halin tafiya, sai ga wani mutum an cika maƙil da jama'a an masa inuwa, sai ce me ye wannan, aka ce mai azumi ne. Sai manzo Allah ya ce laysa minal birri siyamu fi safari, baya cikin nagarta kawai ka ɗauko azumi lokacin tafiya ya wahalar da kai. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Haka hadisin Allah yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin tafiya, wasu mu suna azumi wasu mu ba sa yi, sai muka sauka a wani masauki mai tsananin zafi. Saboda haka mafi yawan mai inuwa shine wanda ya saba bargo ya tara kansa. Daga cikin mu akwai wanda yake tare zafin rana ma da tafin hannunsa. Saboda haka masu azumi duk suka fa fada anan, sai marasa azumi suka tashi suka so suka gina wato hema, suka shayar da dabbobi da sauransu. Sai manzo Allah ya ce zahabal muftiruna al-yawm bil ajri, yau marasa azumin su suka kwashe lada. Kaga wannan azumin ya hana su damar da za su yi wani aiki na alheri. Wancan kuma azumi gashi har ya kayar da shi saboda ya ɗauko shi a lokacin tafiya kuma ya gamu da tsanani. Da haka idan mutum ya ɗauko azumi yana ga tafiya mai sauki ce sai ta juye ta koma tsanani, to zai iya karya azumin. Haka nan hadisin Abi Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbansa a wani yaki da aka yi, wato kada ku yi azumi domin za ku wayi gari za ku fuskanci makiya gobe, in kuna azumi za su wajiga ku. Sai da aka yace kar ku yi azumin, shi ya fi muku sauki kuma shi ya fi ƙarfi a gare ku, kamar da zuwa hadisin Muslim.
A karam sallah kamar wajen tafiya din nan, sai idan mutum tafiyarsa ta wani aikin da'a ne sannan aka yi masa wannan sauƙin, koko za akwai wanda yake tambaya ta kamar wai za su je ƙwallon ƙafa haka da waɗanda su ba musulmi ba ne, wai sa iya sha?
To wannan malamai sun yi dogon bayani akan cewa shin wanda zai tafi aikin da ba da'a ba ne ga Allah a iya ba shi dama sha azumi, kamar yadda aka taɓa yi a wata ƙasa ɗin sun tafi ƙwallo suka sha azumi, wajen su samu ƙarfin buga ƙwallo kuma aka cinye su. Bayan sun sha azumi an musu fatawa sun sha azumi kuma suka je aka cinye su. Da haka malamai suke ga wannan sauƙi kamar Allah ya yi wa mai tafiya ne ta biyayya, kamar wanda za shi neman abinci, ko za shi neman ilimi, ko sada zumunta, ko kasuwanci, ko dai wani abu da halal ne a musulunci wanda dama shi ne asalin tafiya. Amma suna ga za ka tafi saɓon Allah kamar wannan abun bai shafe ka ba. Amma su malaman suka ce tafiya dai tafiya ce, saɓon Allah ne. Suka ce to shi mai zaman gida da yake saɓon Allah an ƙara masa sallah ko an rage masa? Suka ce to tunda mai zaman gida mai saɓon Allah da mai zaman gida mai bin Allah sallarsu ba ta ƙaruwa ba ta raguwa, don wannan yana saɓo da yana bin Allah, ai ba a rage wa wani cewa kai kana bin Allah yi azhar biyu, ko kuma da baka bin Allah yi azhar hudu. To kaga a zaman gida kenan. Suka ce to a tafiya ma haka ne, dan mutum yana saban Allah ba za a ce kuma ba za a bashi sauki ba, shi saban alhakinsa daban za a rubuta masa. Amma tunda dai ya fito a matsayinsa na matafiyi, to za a bashi wannan saukin da shari'a ta ce. Wannan shine abin da wasu malamai suka ce suka ta bada nasu hujjoji. Su kuma malaman da suka ce a ba ma son mu bude kofa, mutane suna tafiya suna saban Allah, suka ce yanzu sali mu ce taufashi da makami, ko tafi sata, ko tafi wasu abubuwa na shirme na shirbuci ma da sa amfani ko lada babu alhaki. To yin wannan ka bude musu kofa cewa su sha azumi kuma su yi kafaro, to kamar ka bude kofa ne cewa wato musulunci ma ba shi da wato manufa. So da haka malamai suka ce manufar su ake a sauƙaƙa mutum dan ya je aiwatar da ibadarsa cikin sauƙi. So da haka mai saɓo wani abun bai shafe shi ba. Duk wannan matsala ce ta ijtihadi, wancan ya kalli ruhin shari'a ne, wannan ko malamin tarbiyya ne da suluki, yana ga kada a buɗe mutane kofa su zo suna amfani da addinin Allah wajen biyan buƙatunsu ba dan addinin ba, ba kuma dan girmama addinin ba. tunda in har kai da addini zai maka sauki idan ne zaka je ka saba masa kuma kamata ya Allah da ya maka sauki kai ma ka saukaka wa kanka domin wannan saukin duniya ne kake so ka karba dan me ba zaka nema kanka saukin lahira ta hanyar nisantar sabo da zai ja Allah ya fushi da kai sa ka auta ba saboda suka ce akwai kuma wanda azumin baya wahalar da shi ba zai hana shi wani aikin alheri ba ko ba zai sa shi cikin tsanani ba wannan ne azumin ma yafi saboda Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun sana hadisin Abu Darda yace mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin balaguro ana tsananin zafi har sai da kai mutun yana dora hannunsa akan saboda tsananin zafi daga cikin ma ba wanda yake azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Abdullah bin Rawaha to kaga wannan dauriya ce ana iya daurewa ai azumi haka hadisin Aisha take cewa Hamza dan Amr al-Aslami yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nayi azumi a lokacin tafiya mutum ne mai yawan azumi a gida sai zo yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama yace in azumi lokacin tafiya sai manzo Allah ya ce in shi'ita fasum wa in shi'ita fa'tir ni dai na baka dama in kaga dama kai azumi in kaga dama ka sauke kamar da yazo a hadisin Bukhari mai lamba ta 1943 da hadisin Muslim mai lamba ta 1121 domin azumin din ba zai baka wahala ba in kai ai ka sauke nauyi ba abin ka bashi dama sannan akwai wanda azumin zai bashi wahala zai bashi tsanani wataƙila ma zai iya kaiwa ga halaka to wannan gaskiya haramun ne ma ya dau azumi a lokacin domin zai iya kai shi ga halaka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir yake cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa fatahu makka sai ya dogo tafiya akwai wani guri da ake kira Qura'il Ghanim sai mutane suna tare da shi sai manzo Allah ya fahimci jama'a fa sun dau azumi suna cikin wahala sai yake a kawo masa ruwa a cikin akushi aka kawo ruwa ya daga shi sama sai da kowa ya hango akushin sai ya sha sai aka ce da shi wasu mutane suna yin azumi bayan sun ga kai ka sha ruwa sai ya ce ulaikal usatu ulaikal usatu kamar da yazo a hadisin Muslim mai lamba ta 1114 da kuma irin wannan hadisin Bukhari daga Abdullah dan Abbas mai lamba ta 1948 cewa waɗanda suka ki aje azumi ana cikin tsanani manzon Allah ya kira su masu sabo kaga kenan maimakon lada an saba wa Allah da yayi wa mutum sauki haka malamai sun sake kallon matafiyi ta wasu fuskoki guda uku suka ce akwai niyyar tafiya da daddare tunda daddare an daura kaya an san gobe za a tafi akwai kwana babu niyyar tafiya an dau azumi kuma sai tafiya din ta taso akwai kuma na uku an dau azumi ana tafiya kamar da muka faɗa dazu ana ganin ta da sauki sai abu ya juye koma wahala to a halaye ukun nan su ne matafi yake iya samun kansa dangane ganiyar azumi to na farko wanda bai san da tafiya gobe ba sai da ya dauko azumi sai tafiyar ta taso kuma lalle in ba a sha azumi ba tafiyar ba za ta yi ba to malamai suka ce ya karya azumin yara mu guda daya na biyu wanda dama ya san da niyyar tafiya da daddare an ce a daura kaya gobe za a yi tafiya sai tashi babu niyyar azumi sai kuma ta bayyana babu tafiyar
gashi baya azumi
to kaga shikenan wannan sai dai ya dan kauda jikinsa zai ci abu kare shi a gaban jama'a su ce kame bakin su ce a kai ya ci abinci a gaban jama'a domin bai niyya ba ladan me zai samu amma kai ya ci abinci a gaban jama'a dan ka su ga gashi a gida lafiyar salau ko bai tafiyar ba kuma yana cin abinci sai su fi munana masa zato to wanda kuma ya riga ya dauko azumin yana cikin tafiya sai ta bayyana ba zai iya kaiwa ba sai ya sha to shi ma ya halatta ya sha to wannan ne ma yasa malamai suke mana wata tambaya ko wata kace suka yi ce zamu ce kowa sa kwakwalwa ne ko karin ilimi cewa me hukuncin wanda ya sadu da matarsa da rana da gangan a cikin watan Ramadana kuma a cikin masallaci kuma bayan ya gama ya rushe masallacin ya kashe limamin ya siyar da ladanin kuma bai yi laifi ba duk waɗannan ayyukan da yayi ya zakai ka kare shi da dalilai na shari'a to sai malam ya bamu amsa cewa abinda ake nufi mutum ne ya dawo daga tafiya da rana kaga yana cin abinci ya samu matarsa jinin al'ada ya dauke kaga za ta ci gaba da cin abinci tayi wanka jinin al'ada ya dauke
ita ma da rana
to kaga ya halatta ya sadu da matarsa to sannan na biyu sai aka ce ai wani ya kwace filinsa ya gina masallaci kaga an shiga babin gasabu wanda ya kwace filinka ya masallaci ai ai a iska to zaka kai filinka ka sani ba masallaci ba zaka in ka je cikin wannan filin ka sadu da matarka baka yi laifi ba wanda shi a gurinka masallaci ne kai kuma a gurinka filinka ne sannan limamin kuma aka ce ai ya kashe masa dan uwa za a yi kasaci faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl sai aka ce ai ladanin masallacin ma bawanka ne kaga sai ya sayar da abinsa to shine abin da malai yake nufi da cewa idan mutum ya dawo daga tafiya ya samu matarsa ta warke daga rashin lafiya dama ba ta azumi ko kuma jinin haihuwa ya dauke ta yi wanka kaga za ta ci gaba da cin abinci ko kuma jinin al'ada ya dauke ta yi wanka to duk zai iya amfani da matarsa a wannan lokaci ba tare da laifi ba dukansu ba sa azumi ko kuma mutumin da shi baya iya hakuri da mace wata matsala ce kuma shi baya iya hakuri da mace ko kwana ɗaya ba zai iya tsallakewa ba to wannan malamai suka ce to sai ya dinga shirya tafiya in azumi ya zo sai ya shirya tafiya da matarsa kaga in suka yi shirya tafiya shikenan ya halatta su sha azumi saboda tafiya din nan saboda haka matan matafiya ce shi ma matafi ne
to malai kuma za a rama
to ai shine ramuwa sai a san dabara da za a rama ta kuma in ba ta ramu ba kuma a koda yaushe haka ake kaga sai a ciyar kenan ko ai wani abin da zai tsaya a matsayin wannan to duk waɗannan matsaloli ne da suke iya tasowa mai azumi waɗanda suke shafar ibadarsa ta yau da gobe to kuma akan iya samu wata yanayi mutumin da ya je gari a matsayinsa na matafi kuma sai ya niyyar zama a garin kaga shikenan niyyar azumi ta kare yayin niyyar zama ba matafi bane shi domin kamar yadda muka ce ya halatta matafi ya sha ruwa akan hanya to ko ya isa gari in dai a matsayinsa na matafi ne zai iya ci gaba da rashin azuminsa amma in ya sauka gari kuma ya samu nutsuwa ya samu masauki kashe gari sai ya tashi da azumi haka mutumin da ya dawo gida shi ma kaga magana azumi in dai dalilin tafiya ne ya kare ya riga ya iso gida ko ya isa gida ko mutumin da yake da gidaje biyu misali yana da gida a Kano yana da gida a Kaduna ko yana da gida da Kano yana da gida a Abuja ko yana da gida a Kano yana da gida a Maiduguri ko a Sokoto ko a wani guri kaga in akan hanya zai dinga shan ruwa kawai da kasaru da jami'i can da matarsa nan da matarsa so in ya zo nan gida ya zo in ya zo can ma gida ya je sabanin kuma a ce mutum asalin garinsa Kano ne amma ya koma da iyalansa Abuja kaga in ya shigo Kano har yanzu matafiyi ne tunda sai ya koma inda iyalinsa take sannan ne ya je gida amma anan wataƙila guest house zai sauka kuma za ka ga yana gaggawa ya koma gida saboda ba nan ne iyalansa suke ba kaga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama mun san mahaifarsa makace amma da ya hijira koma madina da ya shigo maka sai ya kafaro saboda har yanzu a maka shi matafiyi ne musamman kuma da labari ya zo cewa aqili ya sayar da gidansu ma gaba ɗaya ya kashe kuɗin so zaka kaga kenan a matsayin matafi yake da ya shiga maka duk da nan ce mahaifarsa madina ko nan ne gidansa tunda nan ne iyalansa suke kuma da iyalan gaba ɗaya da ya zo kasar suka yi tayi har sai da suka koma wato madina to wannan duka sauki ne da aka wa matafiyi zai iya gamuwa da waɗannan matsaloli da muka yi bayani a baya
haka ne to jama'a masu sauraro yau ma dai cikin ikon Allah anan za mu kwana a wannan shiri na tambaya mabudin ilimi inda malam yake mana bayanai a dangane da abubuwan da suka shafi hukunce-hukuncen azumi sai aka kasance da mu a lokaci na gaba inda insha Allah za mu kawo muku wani sabon shirin kafin zuwan lokacin a nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin a madadin kuma mai ɗaukar nauyin kawo muku shi wato Allah da kabiru sanu kun gida ya kasu Allah ya saka masa da alfahirarsa amin kuma da dai abokan aikin kuma da suke tallafawa domin ganin shirin ya zo muku cikin nasara Habib Ja'far mu dai duke muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullah
والقرآن حياة من وصار